ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 27 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1440 wanda yayi daidai da 6 ga watan November shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin Jawami'ul Fawaid fi tahsilil ilmin nafi yau zamu tashi shafi na 104 نعم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة تأكو واتو الشيخ رسلان الله يمس رحمة يافداء اشكل لتابل سا واتو ونن باينا نبن شوا ويسكا مزوع سنكا سن شوا ولا تنتتوغني angana wannan ko kada mutun ya dauki dukkan masu wa'azi wulakanta su ne ba su da ilimi a akwai masu wa'azi masu ilimi akwai masu wa'azi marasa ilimi to haka idan an ce wa'annan masu wa'azi ne kada kai tunanin cewa dukkan su jahilai ne na'am wa kuma kada mutun ya dauka wai duk masu guduba ba malamai bane a akwai mutanen da Allah ya ba su daman yin gudu ba kuma manya-manyan malamai ne da Khadibul Baghdadi nan da kuma Khadibul Tabrizi Allah ya musu rahama kai ga Abul Farj ibn al-Jawzi shi ne mafi girman masu wa'azi a cikin tarihin al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam ibn al-Jawzi kowa ya san wannan bawan Allah an gane ya shahara a wajen ilimi kuma ya shahara a wajen wa'azi babban malami ne bi ma'anar kalima sai kuma babban mai wa'azi ne bi ma'anar kalima ya hada guda biyu kenan ko zaka galiban mutane a wannan zamanin sai mutum ya zama to babban mai wa'azi amma ba babban malami bane shi wani kuma ya zama to babban malami amma ba mai wa'azi bane shi to wannan bawan Allah sai Allah ya hada mai guda biyu gaba daya mai wa'azi ne shi kuma babban malami ne shi na'am wato tasirin sa shine tasirin sa wato mutum ne mai gayan tasiri a cikin al'umma yayi wallafa wallafe a cikin fannoni daban-daban na ilimi masu amfanin jama'a
wa'ada abu billahi
abu billahi ya ce wato maganar Abu Hanifa wannan magana ne mai tsada mai muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda muka gabatar ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari wato ka saurare shi wato duk da kasancewar shi mujtahidi shi Abu Hanifa ko babban malami ne mujtahidi ne shi kuma aliman nigirirar kuma malami ne gogagge jihibizan wato mai yawan ilimi misali aw huwa laysa bi ahli la yastahiqu aw huwa laysa bi ahli wato duk da kasancewar shi babban malami bai cancanta ba ko kuma shi bai aw laysa bi ahli shi ba shi bai cancanta ba ya ambace su wato bai kai matsayin da zai ambaci wa'annan malamai bane kada a manta an tambaye shi ne wai da malam wane da malam wane waye ta ilimi ne sai aka tambaye shi wasu manya-manyan malamai wa'anda suna gaba da shi a ilimi ana so ya faɗi a cikin zuwa ya fi ilimi shi ne sai ya ce shi ɗin nan sai ambacewa shi bai kai matsayin ya ambace su ba bai kai matsayin ma ya ambaci sunansu ba ballantana ya zama to alƙali tsakanin su an fahimci wannan ko wato shi bai cancanci ya ambace su ba yaya kuma za a yi ya fifita tsakanin su ya ce malam wane ya fi malam wane ilimi in har ya zamanto bai kai matakin da zai ambaci junan su ba to yaya kuma zai kai matakin da zai zamanto alƙali tsakanin su ha na'am
da dubarai da kuma haɗin da kai
wa to ya kasance ibn mubarak idan aka ambaci halin salafus salih a wajen zai ce laysa sahihu idza mashaka al-bukhari na'am wato kada ka bijiro a wajen ambatan mu wato kada ka bijiro da ambatan mu a cikin ambatan su kada ka bijiro da ambatan mu cikin ambatan su ya zama to in ka ambace su ka ambace mu kar ka yi haka mai lafiya idan yana tafiya ba daidai yake da gurgu ba bugura ku ne bin nisba zuwa gare su na'am
abu hanifa da laya wa da ahlan da yake da gurgu
shi abu hanifa baya ganin kansa wanda ya cancanta ya ambace su to yaya za a yi kuma a ce ya fifi ta tsakanin su sai dai a cikin wannan zamani na ƙarshe wato suna ɗaukan wanda ma bai cancanci a kira shi ɗalibin ilimi ba sai su ɗauke shi sai su fifita shi akan dukkan malamai sai ce wane ya fi dukkan malaman Najeriya ilimi misali alhali idan an ɗauke shi bai kai matakin ma da za a kira shi ɗalibin ilimi ba sai su fifita shi akan dukkan ainihin malamai a cikin garuruwa wallahu musta'an da Allah ake neman taimako daga cikin alama na ilimi mai amfani wato shi malami wato mai ilimi mai amfani shine shi baya yin magana sai ainihin magana dan kadan kwarai da gaske wato magana dan kadan kwarai da gaske wato malami mai ilimi bai cika yin surutu ba in kaga yana magana to yana magana ne kan al'amarin muhimmi wato wajibi ne ya yi shuru har sai an ce masa lallai kai mara lafiya ne wace akar maka Allah kuma kaga lafiya ne an gano ne ko saboda yawan shuru misali alhali shi ba mara lafiya ba ne sai dai shi faƙihi ne kuma musulmi Iyas bin Muawiya Allah ya masa rahama ya ce babu wani mutum wanda bai san aibin kansa ba face wawa ne idan har ya zama to mutum shi yana kallon aibin wasu ne bai san aibin kanshi ba to wannan wawa ne aka ce to kai da kake wannan magana akar maka lawo wato kai to kai menene aibin ka aka tambayi Iyas bin Muawiya ya ce ni aibi na yawan magana na cika surutu
وقالت
أم سفيان الثوري واتو ما هي في سفيان الثوري الله يبقى رحمة تاكي وتنسى سفيان يا قيد أنا إذا كروب تحرق في بدا قوما كدوبة شل ka duba shin ka gani ga kanka ka ga wani ƙari ga tsoron Allahnka ka ga ƙari ga haƙurinka da natsuwanka idan wannan harfa goma da ka rubuta din nan shin ya ƙara maka tsoron Allah ya ƙara maka haƙuri ya ƙara maka ainihin natsuwa idan har ya ƙara maka wannan to lallai ya nuna kenan cewa ka fa'idantu da wannan karatu amma idan bai ƙara maka wannan ba wannan rubutu da kai bai da amfani an gane ko idan baka ga wannan ba ka sani lallai wato wannan rubutu naka zai cutar da kai ne ba zai amfana da kai ba wa iyaz billah an karɓo daga am bin isam Allah ya masa rahama ya ce wato na kwana wani dare a wajen ahmad bin hanbal rahimahullah sai ruwa ya zo sai ya ajiye wannan ruwa shi Imamu Ahmad yayin da ya wayi gari sai ya duburu wanda ya ajiye
idan kuwa kana kana
sai ga wannan ruwa yana nan yanda ya kasance ba taba ruwan ba
subhanallah
yake subhanallah la yakulu lahu wurdun min al-layl mutum yana neman ilimi amma ya zaman to ba shi da wurdi na gare wato gashi na ajiye wa mutum ruwa da na ajiye mai ruwa ruwan yana nan yanda yake har yanzu kenan cikin dare kawai bacci yake ya kame tari baya wani wurdi baya wani nafila da dare kenan kenan dalibin ilimi wanda baya nafila da dare yana da magana kenan yasa imamu amari ke subhanallah mutum dalibin ilimi amma ya zamanto baya yin wurdi da dare gashi na ajiye mai ruwa ruwan yana nan yanda yake da ruwan bai ragu ba wa iyaz billah
Bismillahir
Rahmanir Rahim.
Na
uku. Tumma. Shi tumma na tartibi ne tare da jinkiri. Amfanin tumma kenan li tartib ma tarafi. Wato ma'anar tartibi ya riga ya gabata can baya ko? Ana nufin jerantuwa. Ma'anar shi ya riga ya gabata a can baya. Ma'anar tarafi kuma wato ma'anar tarafi lallai tsakanin na farko da na biyu akwai dan jinkiri akwai tazara misali a ce Allah ya aiko Musa sa'annan Isa kaga akwai mai kenan kaga akwai jinkiri tsakanin aiko Musa da aiko annabi Isa alaihi salam sa'annan Muhammad ira da amincin Allah shi tabbata a gare su na hudu shi kuma au amfani shi na zabi ne na tafiri ne ko kuma na halacci an gane shi au yana aiki na tafiri wato zabi kaza ko kaza shi amfani shi kenan ko kuma ya zamanto na ibaha bambanci tsakanin tafiri da ibaha shi tafiri wato bai halatta wato jam'i baya halatta tare da shi shi wato bai yiwa a hada su in an ce tafiyir to baya yiwa a hada su amma shi ibaha yana halatta a hada su zai kawo misali misali tafiyir wato ka auri hindu ko yar uwarta zai yiwa a hada su kaga ba zai yiwa a hada hindu da yar uwarta ba sai dai ka zaɓi guda ɗaya shine ma'anar tafiyir zaɓi wannan ko wancan an gane? Aha. Misalin ibaha shi kuma ba. Wato ka koyi fiqhu ko nahwu za ka iya haɗa guda biyun kana so. Wato lallai wato kana da dalili daga shari'a akan cewa lallai baya halarta a haɗa tsakanin hindu da ƴar uwarta ta hanyar aure ko zai yi hindu da ƴar uwarta wato akwai dalili daga shari'a wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa ko cewa ba a hada ƴan uwa guda biyu ashe wannan audin da ta zawwaj hindan aw me aw ukhtaha kaga ya nuna ba za ka iya hada guda biyu ba sai dai ka aure hindu ko ka aure ƴar uwarta ɗaya daga cikin biyun eh amma ba ka shakka cewa lallai yana halarta a hada tsakanin nahawu a tsakanin fiqhu da nahawu wajen koyo mutum zai iya koyon ilimin fiqhu ya koyi nahawu ya hada guda biyun kaga wannan shine ibaha kenan hanyar gane ibaha shine mutum ya jaraba ya gani in zai iya yiwa ya hada su biyu ya zama ibaha idan ba zai yiwu ya hada su biyu ba ya zambe ha ya zama tafiyir ko na biyar shi am din nan na neman ta'ayyini ne bayan hamzatul istifham ana so ne mutum ya ayyana shi amfani shi kenan talabu ta'ayyin neman ayyanawa kuma yana zuwa ne bayan hamza na istifham misalin a darasar fiqha amin nahawa shin ka karanci fiqhu ne ko nahawu kaga wannan amdin nan ko ka karanci fiqhu ne ko nahawu to nan me ake bukata kai ana bukatar ka ce na'am ko ka ce la me zaka ce in da tambaye ka a darasar fiqha amin nahawa me zaka ce an ce li dalabi ta'yin sai ka ce me sai ka ce annahawa ko ka ce fiqha ko a darasar fiqha amin nahawa sai ka ce al fiqha ko ka ce darasul fiqha ko darasul nahawa an gane shi amfanin shi dalabi ta'yin ne ba a cewa na'am da tambaye ka a darasar fiqha amin nahawa sai ka ce na'am ha kaga ya nuna baka ba san abin da kake yi ba yau dole ne sai ka ayyana shin ka karanci fiqhu ne ko nahawu sai ka ce fiqhu ko ka ce nahawu shine ta'yin na shidda shi in ma wato shi in ma shi da sharadin a riga shi da misalin shi shi in ma din nan shi ma misalin au ne a cikin ma'anonin nan guda biyu na ainihin takayyur ko me ko ibaha misalin inda Allah ke cewa wato ku tsananta daurin su fai zalaji dumul ladina kafaru fa shuddu wasaq idan kun hadu da kafirai ku tsananta dauri a gare su fa in ma man nan ba'at wa in ma fida'at wato in ma ku yi musu gori bayan haka ko kuma ku farko ko fanka in ma gori bayan haka ko ban samu zabi kaga nan wajen an yi me an ba da zabi ko in ba a yi musu gori a kake su ko kuma wato su farci kawo kansu kaga wannan ya zamanto wato litafiyir dan ba zai yi a hada guda biyun ba da kuma misalin ka zawwaj in ma hindar wa in ma uktaha ka auri in ma hindu ko kuma wa ko yar uwarta kaga dole ne in ma mutum ya auri hindu ko ya auri yan uwarta amma nan wajen da aka ce fa in ma man nan ba'ad ba in ma a yi musu gori bayan haka ko kuma su fanci kawukansu to a nan wajen me yake nufi a nan wajen yana nufin kenan cewa wannan na ibaha ne ko yana so ya ce wannan na ibaha ne wato zai iya yiwuwa farko a yi musu gori bayan an musu gori kuma sai a ce kuma ba za mu sake ku ba sai kun fanci kawukanku kaga sai ya zamanto an haɗa guda biyun gaba ɗaya na bakwai shine bal shi bal shine na yin watsi da magana a yi watsi da maganan da aka faɗa da sai ya zamanto babu ruwanmu da wannan magana ɗin wato ma'anan shi sanya abin da ke gabaninsa cikin hukuncin abin da aka yi shiru gare shi yanzu an riga an yi shiru gare shi yanzu wato babu ruwanmu da shi kamar na ce ma ja'a muhammadu bal bakru muhammadu bai zo ba kai bakar yanzu wane ne bai zo ba muhammadu ko bakar bakar yanzu shi muhammadu din nan yanzu an yi watsi da shi ba shi ake magana ba muhammadu bai zo ba a'a bakar ai bakar shi ne bai zo ba shi muhammad yana cikin hukuncin al-maskut anu an sharɗanta wato ga yin azafi gare ta an sharɗanta sharuɗa guda biyu na farko ya zamanto shi abinda aka yi azafi da ita ya zama mufrad kada ya zamanto jumla sannan na biyu kada ainihin istifham ya riga ta idan istifham ya riga ta ba zai yi aikinsa ba بسم الله الرحمن الرحيم مسألة نقومة وتنقيل ما يزيد بن معاوية وتمنك بجي يزيد لأنبتو domin da yawa daga cikin gamagarin mutane suna tabbaya game da hukuncin zagin sa da tsine maka wai shin ya halatta a tsine mai yazidu ko shin ya halatta a wato a zage shi sai ya zama to yin magana game da al'amarin yazidu wato ana lura da shi daga cikin matsala wanda yake mai gayan muhimmanci wanda yake sensitive matsala wanda yake hassasa matsala mai gayan muhimmanci mai gayan hadari duk wanda yake magana game da wannan al'amari in ma ya zama to maudu'i na tuhuma ya zama abun tuhuma ga al'umma ya zama abun shakka ko kuma ya zama to wato abin yabo da kuma so ya zama ana yaban shi ana san shi ga wasu mutane matsala na tsine wa yazidu wato malamai sun yi ittifaki akan fasikancin yazidu babu wanda ya saba kan wannan sai wasu ƴan bangare ƴan kaɗan daga cikin malamai مثال ابن العربي الكتاب بتاع الاواسي من القواسي حقيقه يا بعد كاريا غري شي غير كاريا كما ياي رد دي ابن ده كفدا game da yazid ولكن اقطع في بعض الكاريا سيدي ياي كسكوري akan wannan kariya kuskure wanda yake mai muni sosai Allah ta'ala ya kafar kamar da shi gaba daya حقيقه malamai wato sun kasu game da yazid kashi biyu wato bangaren farko akwai masu ra'ayi wai yazid yayi ridda wai yazdillah daga cikin masu wannan ra'ayi cewa yayi ridda akwai ibnu aqil a littafin sa tazkiratul qawas shafi na 26 da kuma imamul alusi a littafin sa ruhul ma'ani shafi na wato 26 mujalladi na nawa a shafi na 26 da kuma me shafi na 26 zuwa 73 kenan ko na'am wato hujja ga wannan bangaren wato wai abin da ya auku gare shi na tsaurin ido ga ainihin zuri'an manzon Allah wato ahlul bait zuri'an manzon Allah masu tsarki kamar umurnin da yayi wai a kashe Husaini radiyallahu an da kuma abin da ya gudana min ma yabu an sama'i daba daga abin da ainihin tabi'a wato yake dakushewa daga saurararsa daga abin da kai wato dabi'a yake dakushewa daga saurararsa kuma kunne ke makancewa ga ambatan shi kunne ke kurumcewa kunne ke kurumcewa da ambatan sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ismi na biyu wato sune masu ra'ayin cewa bai kafirta ba wannan shine abinda jama'a da yawa daga cikin malamai suke kansa daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana ganin babu wani dalilin da zai sanya a ce wai Yazid yayi ridda wato hujja ga wannan bangare wato hujjar su lalle sababba masu wajabtar da kafircin sa bai tabbata ba a garin sabubban da ke wajabtar da kafircin yazidu ba su tabbata babu wani hujja ingantacce ba su tabbata ba a wajenmu domin kafirtawa yana da ainihin ƙa'idojinsa yana da mawalidinsa asali shi ne wanzuwan yazidu akan musuluncinsa har sai an san abin da ke fitar da shi daga musuluncin idan babu dalilin da ya fitar da shi daga musulunci to har yanzu za mu ɗauke shi musulmi na'am
Thank you.
na hudu suwa ne da yake halatta a yi musu nakaci kuma a jarraha su kuma a tsoratar da mutane daga ainihin cutarwansu suwa ne ne na farko su ne ma'abota bid'a an gane ko ma'abota bid'a ya halatta ku jarraha su ya halatta mai musu nakaci ya halatta a tsoratar da mutane daga cutarwansu yana halatta kai yana wajaba a yi maganganu game da mutanen bid'a da kuma tsoratar da mutane daga gare su da kuma bid'o'insu wato ɗaiɗaikunsu da kuma jama'o'insu an gane ku ƴan bid'a ɗaiɗaikunsu da kuma ƴan bid'a ƙungiyoyinsu gaba ɗaya wajibi ne a faɗakar da mutane a nuna wa mutane aibinsu wato waɗanda suka wuce daga cikinsu da waɗanda suke nan yanzu bima'ana waɗanda suka rasu daga cikinsu da kuma waɗanda suke raye dole ne wato a tsoratar da ɗalibai a nuna musu cewa wane da wane ɗan bid'a ne a yi hankali da karance-karancen littafansu na ainihin ƴan khawarij da ƴan shi'a da ƴan jahamiyya da ƴan murji'awa da ƴan karramiyya da kuma sauran ahalul kalam wanda suke koyon aqida ta hanyar philosophy wanda ilmul kalam ya ja su zuwa ga miyagun aqidu aqidu basatu misalin kore siffofin Allah ko sashen su mutanen da ke kore siffofin Allah ko suna kore sashen siffofin Allah to irin waɗannan dole ne a hanzara al'umma a nuna musu haɗarin waɗannan mutane ɗin to irin waɗannan yana wajaba a tsoratar da mutane daga gare su haka nan daga littafansu da kuma hanyoyinsu na ɓata kai me ya kai yawansu ai hanyoyin suna da yawa ƙwarai da gaske hanyoyin ɓatansu haka nan waɗanda suka tafi akan manhajinsu daga cikin ƙungiyoyi al-jama'at wato ƙungiyoyi al-mu'asira ƙungiyoyi na zamani daga wanda suka yi hannun riga an gane suka nisanci ma'abota tauhidi wato suka nisanci ma'abota tauhidi da sunna suka yi watsi da su suka nisanci manhaji na ma'abota tauhidi da sunna kai sun ma yaƙe ta kai sun ma kore mutane daga gare ta da mutanensa sannan ana riskar da waɗannan tare da su wa ake riskarwa tare da su wanda yake taimakon a fahimci wannan shi ya ce shi ba ɗan bid'a ba ne an gane shi ba sufi ba ne amma yana ba sufi kariya shi ba ɗan shi'a ba ne amma yana ba ɗan shi'a kariya shi ba ɗan ƙalaƙato ba ne amma yana ba ɗan ƙalaƙato kariya to wannan ana riskar da shi da su malaman sunna suna riskar da mutum tare da waɗannan mutane idan mutum ya ce wallahi sallahi ni ahlus sunna ne amma ba zan saba yadda a zagi ƴan shi'a ko a soke su ba to wannan ana riskar da shi tare da ƴan shi'a ko wallahi ni wallahi ba sufi ba ne amma sufayen nan suna da uzuri a daina faɗin cewa wai aqidansu ba shi da kyau ya ta kare su to wannan shi ma ana riskar da shi tare da sufaye an gane wannan ko saka mutane biyu ne za ka ga wani yana da awon shi ahlus sunna ne amma samsam baya so a taɓa ƴan bid'a idan ka taɓa ƴan bid'a sai ce ka cika zafi ka cika ainihin jarraha mutane ko abin da ya kama da wannan to irin waɗannan mutane su ma ana riskar da su tare da ƴan bid'a ne mutumin da yake ba da kariya gare su kai yana ambaton kyawawan ayyukansu ya san waɗannan mutane fa ƴan bid'a ne sai ya ringa gudanar da ƙa'ida na muwazana a gare su ya ringa faɗin idan an ce ma suna da kurakurai ai suna da alkhairi iri kaza iri kaza iri kaza sai ya ringa kokarin ya kwakulo wasu abubuwa na alkhairansu domin ya nuna cewa ai su ma mutanen kirki ne bai dace a ringa sukansu ba kuma yana ɗaukaka su yana ɗaukaka ainihin ɗabi'a wannan wato muhaddisin sannan yana daukaka shafiyan su ya dinga kiran ainihin shafiyan mutanen ya kira manya-manyan malaman yana nuna irin darajar su da falalan su da shugabannin su kai wani lokaci ma yakan fifita manhajin su akan manhajin mutanen tauhidi da mutanen sunna
jama'a
wato zai fifita manhajin su akan ahlus sunna wal jama'a zaka ga mutane abin da zai baka mamaki sai ga wani yana da awan sunna sai ya kyale ɗan kutubiyya ya kyale ɗan ikhwanul muslimin ya kyale ɗan sururiya sai ya ringa sukan malamin sunna ya ringa sukan kamar misalin ya ringa sukan Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali ya ce wani malami ne mai tsananin zafi malami ne mai bid'antar da mutane ba akan ka'ida ba an gane wannan ko to irin wannan yana daga cikin rashin adalci na mutane ga manya-manyan yan bid'a ya ba su uzuri amma kuma ya kasa bai wa Sheikh Rabi duk uzuri in har ya ce Sheikh Rabi yana da tsananin zafi to ya hada Sheikh Rabi da wanda yake zagin sahabbai mutumin da yake zagin sahabbai yake zagin ainihi ya kafirta Bani Umayya gabaki daya da mutumin da yake izgiri ga annabawa sai ka hada shi da mutumin da yake tsananin zagi shin wanne ne yafi dacewa a mai tsananin rabi to sai ka ga wani ya kyale mai zagin sahabbai ya kyale mutumin da yake da aqidan wahdatul wujud ya kyale mutumin da yake da aqidan qur'ani halitta ne ya kyale kaza ka shi da miyagun aqidu sai ai ka bashi kariya amma kuma shekarbi an kasa bashi kariya har ma sai ga an kirkiro wani irin suna an dangana zuwa gare shi an dangana zuwa ga duk dalibin da ke karanta littafin shi a ce yan madakila ya zo na shirye sunan da ya shahara zaka ga wasu dalibai da suka dawo daga jami'a yan sururiya sai su suna kira ainihin duk mutumin da yake karatun littafin shekarbi sai su kira shi ai shi ma yana daga cikin yan madakila kai zaka dauka cewa shekarbi yana da wata aqida daban ne ba gidan sunna ba an gane ko kuma abin da zai baka mamaki zaka yi mamakin wato malaman da suka fada cikin wannan fitina din fitina ne wanda yawa daga cikin malamai a Najeriya sun fada wasu daga cikin malaman suna yi ne a boye amma kuma al'amarin su yana bayyana wasu kuma ana ganewa ta hanyar daliban su ne zaka ga malamin a fili baya sukan shekarbi amma kuma duk dalibin da yake da alaka da malamin yana suka to irin waɗannan matsaloli su ne suke da ban mamaki kwarai da gaske za ka ga mutum ya ce ma shi ba ɗan ikhwan ba ne amma kuma in ka taɓo ɗan ikhwan ka taɓo bala'i zai nuna maka fushi kuma zai fito fili ya ba da kariya a gare su ko kuma ya ce shi wallahi tallahi shi ba ɗan kutubiya ba ne to in ka taɓo sayin kutub zai faɗi maganganu miyagu a kanka har ma ya fitar da kai daga sunna in ya ga dama an gane wannan ko amma kuma za ka yana ta ba da uzuri ga sayyid kudu yana ta ba da uzuri ga sayyid kudu da Hassan al-Banna amma kwata-kwata baya ba da uzuri ga Sheikh Rabi wato kai za ka dauka Sheikh Rabi wani irin shedani ne wanda ba shi da uzuri ta kowane bangare ina ba ta gane wannan to irin waɗannan mutane su ne wato abun mamaki a wannan zamanin to kaga wasu daga cikin mutane suka ce Sheikh Rabi da ya rubuta wannan littafin wai ba yana nufin a yi muwazana ga 'yan bid'a ba ne ba yana nufin ya kore muwazana ga 'yan bid'a ba ne wai yana so ya kore muwazana ne ga mutanen da ke cikin ahlus sunna wai Sheikh Rabi yana nufin ne kada a yi muwazana ga duk mutanen da suke cikin sunna da suka saba ma ra'ayinsa shin haka abin yake kaga dai shi dai Sheikh Rabi ya yi wannan littafin ne muwazana akan raddi ga mutanen da ke cewa in za ka yi raddi ga ɗan bid'a dole sai ka faɗi kyawawan ayyukansa shi yana magana cewa ɗan bid'a ba sai an mai muwazana ba an gane amma babu inda Sheikh Rabi ya ce idan mutum ahlus sunna ne in za ka mai raddi kada ka yi muwazana a ina Sheikh Rabi ya faɗa haka kun ga ƙa'idan da ya kawo a nan a fili yake in za ka yi raddi ga ɗan bid'a ba sai ka ambaci kyawawan ayyukansa ba amma an zaka yi raddi ga ahlus sunna ba indai har ya tabbata mutun yana cikin da'ira ta sunna in zaka mai raddi shin idan ka fadi cewa ayyuka kai kukure ha malamin sunna sai ya fada cikin wani abu na kukure wato zaka fada alkhairin sa sannan kuma sai kai raddin bid'an sa sai kai raddin kukuren da ya fada ciki kuka jin ku kaga wannan ya babbanta da mutumin da dama an san cewa manhajin shi na bid'a ne idan manhajin shi na bid'a ne kai sai zaka yi masa raddi zaka yi raddin bid'an ne kawai ba tare da ka ambaci wani abu daga cikin kyawawan ayyukansa ba ina fata an lura aha kaga anan wajen ya gaya mana man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhiru an-nas min dararihim kuma duk ya faɗa na'am eh بسم الله الرحمن الرحيم وذباب مكوى من إيماني دا الجنة دا وطا
وأنهما داراني حقيقتان
سوى للي الجنة دا وطا كده جيد راجيني نا حقيقة فانا مجازة دا أقوي ينبع دنيا ما تشيوى الجنة باوي كده بني نا حقيقة واني جن داليني واند الله كي سنيا وأشتن زوتي يوان دي بيايا ga imamai idan kai biyayya ga imamai za a sanya ma wani irin jin dadi na musamman amma babu wani abu wai aljanna kinan dai a ce ga wani waje wanda in kai aiki mai kyau zaka shige shi kace babu wannan abu wannan shine aqidar yan Ismailiyya al-Madiniyya an gane amma a wajen ahlus sunna fa aljanna darani haqiqatani wato gidaje guda biyu ne na haqiqa na'am wato gida ne na masu tsoron Allah aljanna kenan sannan kuma shi wuta ba gida ne na kafirai kuma su biyun nan gaba daya masu wanzuwa ne suna nan har abada kuma da aljanna da wuta suna nan a yanzu a halin da muke ciki yanzu an riga an halici aljanna an halici wuta khilafa liwa lil mutazila su ɗan mutazilawa sun ce da wuta da aljanna ba a halice su ba yanzu wato za a halice su ne ranar tashin kiyama to shine Sheikh Fauzan Allah ya masa rahama yake bayanin aqidar ahlus sunna kan wannan matsala cewa da wuta da aljanna wato suna nan a yanzu an riga an halice su kuma masu wanzuwa ne la me ha wato su din nan masu wanzuwa ne ba sa karewa Allah ta'ala yayi magana game da aljanna yace kaga ya kawo shi da siga na maji uiddat lil muttaqin an tanaji aljanna ga masu tsoron Allah kaga Allah bai ce za a tanaje su ba an riga an tanaje su ga masu tsoron Allah kawai masu tsoron Allah suna jiran mutuwa ne kawai su shiga na'am sannan Allah ta'ala yayi magana game da wuta yace wuta shi ma an tanaje shi ne ga kafirai sai aka zo da shi da siga na maji ko na'am kalmar uiddat din nan wato dalili ne akan cewa wato shi wuta yana nan kuma an tanaje shi wato ba wai ma'anarsa ana nufin za a halicci wuta bane nan gaba an riga an halice shi haka nan aljanna ma an riga an halice shi saboda dalilin lalle manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci me shakara ya ambaci wasu abubuwa wanda suke nuni akan samuwan aljanna da wuta daga ciki akwai maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce lalle tsananin zafi yana daga cikin hucin jahannama kaga tunda tsananin zafi yana daga cikin hucin jahannama kenan ya nuna jahannama yaya jahannama an riga an halice ta tunda an maga shi nan tsananin zafi hucinta ne na'am sannan Allah yayi magana an manzo Allah yayi magana game da tsananin sanyi kuma cewa Allah ta'ala ya sanya ga jahannama numfashi guda biyu wato akwai numfashi lokacin zafi wannan shine mafi zafin abin da kuke ji shine mafi zafin abin da kuke ji sannan akwai numfashi lokacin sanyi wannan shine tsananin sanyin da muke ji din nan numfashi ne na jahannama yana daga cikin tsananin sanyi na jahannama sai ya nuna mana cewa lallai suna nan da aljanna da wuta suna nan an halice su wato aljanna shi ma yana nan Allah ya tanaji aljanna ga masu takawa kuma ya wakilta mala'iku gare su masu kulawa da su a cikin hadisin Ubadah bin Samit radiyallahu anhu lallai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya shaida lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad manzon Allah ne kuma lallai Isa bawan Allah ne kuma manzonsa kuma kalmansa ne wanda ya jefa zuwa ga Maryam kuma ruhi ne gare shi kuma lallai aljanna gaskiya ne kuma wuta gaskiya ne Allah zai shigar da shi aljanna akan abin da ya kasance a gare shi na aiki iya aikinsa iya aljannan da zai shiga wato mahalli shahid shi ne inda yake cewa lallai aljanna gaskiya ne kuma wuta gaskiya ne a cikin addu'a na istikhara na manzo sallallahu alaihi wa sallam na sallar dare yana cewa liqa'uka haq wa wa'duka haq wal janna haq wan nar haq wato haduwa da kai gaskiya ne sannan alƙawarin ka gaskiya ne aljanna gaskiya ne wuta gaskiya ne magana cewa ai kai kudu ai Nasiruddin Albani ya yabe shi to abin da yake faruwa shine wato malami yana iya yaban mutum kafin ya san ko shi waye an gane malami na iya ma kyakkyawan yabo amma daga baya in ya gano aibin ka ba in ya gano aibin ka sai ya fito yawa mutane bayanin aibin ka ina fatan gano wannan kamar abin da yake da alaka da sai kudu wato akwai wasu abubuwa da yawa wanda sayar kudur ke da su na akidi wanda Nasiruddin Albani a da bai san da su ba daga baya da ya zo ya karanci littafin al'awasin mimma fi kutubi sayar kudur min al'awasin ya karanta wannan littafi wanda Sheikh Rabi ya wallafa shine a lokacin nan ya zo ya gano wasu abubuwa da yawa daga cikin akidin sayar kudur wanda bai san da su ba har sai da yawa Sheikh Rabi addu'a mai kyau cewa Allah ya saka maka da alheri yace na karanta wannan littafi duk abin da ka faɗa kan sayyid kudu gaskiya ne Allah ya saka maka da alheri yace kai masa raddi kuma raddin da kai masa ya nuna wa duniya cewa sai kuduk ba malami bane bai san komai akan addini ba. Kalan ka duba Sheikh Nasiruddin Albani a fannin da ya kware fannin hadisi, wato yayi rubuce-rubuce akai, sannan abin da ya shafi wannan fanni na fahimtar kungiyoyi na zamani, sanin kungiyoyi na zamani zance na gaskiya babu wani malami daga cikin malamai da suka yi bincike kamar binciken da Sheikh Rabi ya yi. To wannan yana daga cikin dalilin da yasa ya samu matsala da malamai da dama. Wasu malamai sai su ga kamar ya zafafa, amma daga baya in sun karanci littafan sayar kudu sai su gano ashe Sheikh Rabi bai yi zafi ba, abin da ya faɗa daidai ne. Misali an gane ko, in ka ga mutanen da suke yawan yaban sayar kudu, to galiban mutane ne wanda ba su karanci littafansa ba, sun ji labarin sayar kudu a wajen wasu mutane. Amma zance na gaskiya duk mutumin da ya karanci littafan sayar kudu ya gane yana da aƙidu miyagu sosai wanda sun yi karo da aƙidun Ahlus Sunna wal Jama'a. Saboda haka idan ka ji Nasiruddin Albani ya yabe shi, wannan yabo ne kafin ya bayyana gare shi. Amma lokacin da ya riga ya bayyana gare shi kurakuran sayar kudu, to ya fito ya nuna wa mutane waɗannan kurakurai. Sannan kuma daga cikin abin da Nasiruddin Albani ke yawan maimaitawa, ya ce sayar kudu ya shiga fannin da ba nashi ba. Sayar kudu ba malami ba ne kwata-kwata, sayar kudu adibi ne. Saboda haka wato duk fannin da ya ɗauka ya yi rubutu na addini, wato fanni ne wanda bai cancanta ya yi rubutu a kan shi ba. Allahu a'lam. Ta yi cikin wata uku, sai aure da wannan, kaga wannan aure bai yi ba. A ka'ida da a ce wancan miji ya san tana da wannan ciki ya aure ta, sai a ce zina suke yi. Amma kila ta boye ma wannan mijin, sai ya aure ta ba tare da ya sani ba. An gane ko? To tunda ba tare da ya sani ba, kaga matsalar shi ne waɗannan yaran, wannan yaro wanda ke cikin cikinta, za ka je gidan wannan mutumin da ya aure ta, ta haifa mai wannan yaro a matsayin ƴaƴan shi ne. Kaga wannan abu ne mai hadari. To wannan shi ne dalilin da ya sa idan mace ta yi zina, wato kafin ta yi aure ya zama wajibi ta yi istibra'i a tabbatar mahaifanta ya kubuta. Idan mahaifan ya kubuta sa'annan ta yi aure. Kamar wannan baiwa Allah mahaifanta bai kubuta ba, bal ma tana da ciki, cikin ma wata uku, sai ta ɓoye kai ta dilisi ta je ta auri wani mutum alhali tana da wannan ciki. Kaga wannan aure bai yi ba ka'ida. Wannan aure an gano shi za a ɓata wannan aure, ta je ta yi istibra'i, sai ta yi istibra'i, kaga istibra'i ta nan shine ta haife wannan ciki. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaza'ana hamlahunna, idan ta haife wannan cikin yin so daga baya a ɗaura aure in yana son ta haka. Allahu a'lam. To idan tambayan da ake nan, idan cikin shi ne ba, idan cikin shi ne malamai sun mangaro guda biyu, amma abin da ya fi tabbata shi ne shi ma sai an yi istibra'i saboda a shata layi tsakanin ɗan da aka haifa kafin aure da kuma ɗan da aka haifa bayan aure. An gane? Amma akwai malaman da ke ganin tun da cikin shi ne, to wannan auren sai ya zamanto an ɗaura aure da wannan ciki, sai da ya zina da ita ta samu cikin wata uku kuma cikin shi ne. To akwai masu ganin cewa kawai a haka ɗin, wato in an ɗaura auren, auren ya yi, sai dai cewa wannan ɗaɗin ɗan zina ne, kuma ɗan zina baya gado kuma yadda aka sani, shi ne mazhaba wanda yake rajin a kan matsala. Idan an gane cewa wannan ɗaɗin zina ne baya gado, akwai masu cewa ɗan zina ne inda tunda dai asalin jini shi ne, ko ɗan zina ne zai yi gado, amma hadisi ya tabbata cewa ɗan zina baya gado. Allahu a'lam.
Bada wanda ya ce
duk abin da ake zargin Saudiya da shi na kashe ɗan jarida, na da mahalla ne shi ne na da kuma shi ne da kuma shi ne da kuma shi ne da shi wannan Jamal Khashoggi, yadda labari ya nuna an ce ya zauna a fadin Saudiya sosai, ya san sirrin Saudiya da kyau, ya san sirrin gwamnatin Saudiya, sai kuma ya fita yake yana ta rubuce-rubuce a kasashen Turai yana tona asirin ainihin gwamnatin Saudiya. To kaga a ka'ida duk mutumin da yake da cin amana na gwamnati yazo yana daukan wani abu na sirrin gwamnati yana yadawa, wato ita hukuma tana iya duba hadarin shi. Idan hadarin shi ya kai da kashe shi, zaka je kashe shi, saboda ya zama to fitina a gare ta kenan. Misali ina fatan gane a ka'ida na musulunci ba laifi bane idan ainihin dan jarida yaje yana yada wani abu na fitina, yana so ya gaya wa, ya nuna wa kafirai sirrin ainihin gwamnatin musulunci, to babu laifi dan ainihin sun kautar da shi, sun kashe shi. Kamar yadda ka san su ma kansu Turawa, idan sun ga wani zai tona asirin nuclear nasu, ba za su yaɗa shi ba. An gano na ko? Idan sun ga wani zai tona musu asirin nuclear su, ko kuma wani asiri na wani abu nasu mai muhimmanci, to lallai sai sun ɗauki mataki a gare shi mai tsatsaura, ila ma har kisa ɗin. Saboda haka shi wannan ɗan jarida in har ma ya tabbata cewa su suka kashe, to sai a bincike me yasa suka kashe shi. Shin abin da ya aikata na yaje yana yaɗa wani abu na ɓarna kan gwamnatin Saudiya, yana tona asirin gwamnatin Saudiya ga ainihin Yahudawa da abin da ya kama da wannan, shin abin da ya yi daidai? Bai yi daidai ba. Saboda haka dan sun kautar da shi a kan ƙa'ida na shari'a ba laifi ba ne. Ina ba san gane wannan. Allahu a'lam.
Wannan Allah ya kare ba wani ba ne yana ba da ake yana tambayar wani halittu da ke zo da biyar shi kamar ya shekara bakwai ne shekara kuma ta yi ta sa ta ji ba ta sa ji ba wani wani da shi ta yi ba a kanar ta kan kanta ba ta dai wani
wani yake tambaya wai wai mutum ya zo da yarinya a shekara nawa ba ta sa hijabi ba, to ai a shekara bakwai in ya zo da ta ba sa hijabi ba sai a bai shawara cewa to ya fi cancanta abin da sa hijabi a gare ka da zan wajibi ba a wannan lokacin, sai dai idan ta sa hijabi wato ya kyauta, in ya sanya mata hijabi ya kyauta, haka ake so, amma ba dole ba ne a kai. Sannan kuma kamar yadda Malam Aliyu ya ce ana fatan wato kare ya zamanto wato ya zo da biyan shi ne masallaci, wani ya zori ya rubuta wannan tambaya ɗin domin a ci mutuncinsa. Kaga idan haka ne gaskiya ba a kyauta ba. Idan kuma wani tambaya ne wanda yake can wajen ba a nan masallaci ne abin ya faru ba, ko kuma ya faru amma ba yanzu ba ne abin ya faru, to sai mu ce wannan shi ne amsa. Yana da kyau mutum zai zo da yarinya a shekara bakwai ta sanya hijabi. In ta sanya hijabi ya kyauta, haka ake so. In ba ta sanya ba, tana iya dan mai nasiha cewa ya kamata wannan yarinya tunda ta kai shekara bakwai a saba mata da sanya hijabi domin ta girma akan sanya hijabi. Allahu a'lam. Wa alaikum assalam. Yana kariya ga idan shugaba ya zamanto shugaba mai mulki sai ya zamanto yana yaɗa aƙida na bid'a, su malaman sunna su ma za su yi raddi ga duk wani aƙida da ya saba ma sunna. A yanzu ba shugaban su ke wa kuruji ba, aƙidan ne ba su yarda da ita ba. Ina ba ta gane wannan. Saka ba zai yiwu ba sai shugaba yana yaɗa aƙidan shi'a sannan kuma malamai su ƙyale su yi shiru. Wannan ba shi daga cikin inkarul alayhi. Za su yi bayanin aƙidan shi'a da kuma illar shiga al'umma, wanda ko yana kan mulki ko baya kan mulki dama suna yin bayanin wannan. Ba wai hawan shi mulki bane yasa suke bayanin aqidar shi abin da kyau, shi ma shugaban ya san ba dan shi suke yi ba. Dama can suna raddi ga aqidar shi'a, suna raddi ga aqidan bid'a kowane iri ne misali. An gane? To kasancewar shi ya hau kan mulki ba zai sanya a fasa yin raddi ga aqidar bid'a din ba. Wato an shi inkarul alani da ake nufi shugaba ya zamanto yana zalunci, ko shugaba ya zamanto ya yi babakere da wani abu na dukiyar hukuma, sai malamai su hau kan mumbari ko su hau kan ainihin su je wajen wa'azi suna kama sunan wannan shugaba, suna faɗin illar shugaban da kuma irin zaluncinsa. To kaga irin wannan zai sanya talakawa su yi masa bore. To irin wannan shine abin da aka ce babu kyau. Ka fahimce ni ko? Kamar misali a ce shugaba ɗan ihwanul muslimin sai yazo yana ta kawo aqidan ikhwan yana yadawa wannan ba zai hana mu muyi bayanin aqidan ikhwan muslimi ko kuma ai mata raddi ba sai zai mata raddi insha Allah na'am wani yana cewa akwai nassin da ya nuna cewa za a iya sallar juma'a karfe 9 to zamanin annabi dai ba agogo eh zamanin annabi ba agogo balle mu san ce annabi ya ce ayi sallar karfe 9 ka fahimta yawa akwai nassin da yake za a iya sallar juma'a da hanti in ka ce karfe 9 kenan kaga wani nafar zaka ce akar maka Allah da Allah dama annabi dama yana magana karfe 9 karfe 8 eh waka sallar juma'a da hanzi akwai hadisai shine mazhaba na Imam Ahmad ba idan ka duba cikin bulughul maram akwai hadisai da suke nuni akan haka sannan kuma ka koma ka duba sharhin su irin su subul salam su tawdhi al ahkam su ibalat al ahkam da ire-iren shuru an gane ko na ainihin bulughul maram da kuma ainihin fatawul bari na Ibn Hajar a kashin wannan hadisi makun na nakilu wala na tagadda illa ba'da juma'a ka duba wannan hadisin da kuma hadisai ire-iren su kaga abin da malamai suka faɗa kan shi ai maganar yin sallah da hanzi matsala ne wanda malamai sun yi sabani a kan shi amma akwai magabatan masu goyon bayan wannan ra'ayi kaga akwai nusus wanda malaman suka dogara a kan shi eh Allah shi ke kim barakallahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta أحسن بالقاسم